daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu da wannan muryacin, assalamu alaikum, da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa muryar Amurka akan bitoci 25, 31, da 41. Ayyamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma ta internet sai kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shafin VOA Hausa. Masu gabatar da shirin
Hafsat Maina Muhammad
tare da ni Safinatu Sada Sudangi.
Shahudu ga watan Nuwamba na kowace shekara an kebe shi ne domin jin hankalin duniya akan ciwon siga, inda a yau 16 ga watan Nuwamba shekarar 2017 wannan batun zamu tattauna,
inda taken bana shine munin cutar sukari ga mata, illar cutar sukari ga mata.
Shin menene makasudin wannan taken a bana?
Shine domin a jawo hankalin al'umma ga irin bukatar da mata waɗanda suke dauke da wannan cuta suke da ita na samun kulawa ta musamman ta fuskar samun ganin likita, tunda su yanayin cutar ta tana bukatar ma ba wai likita guda ɗaya ba, likitoci da yawa, tunda in kai la'akari da cewa mace musamman wacce take cikin shekarunta na haihuwa in ta samu ciwon siga, to illarsa ba wai akan ta kadai bane, har da akan abin da yake cikin ta da za ta haifa. To saboda haka su mata masu wannan masu ciwon siga suna da bukata ta musamman. To kuma saboda wannan bukata ta musamman akwai kalubale da suke samu wajen samun wannan bukatar, saboda haka ake kira ga al'umma cewa a samar da hanyar da za a zama a cikin sauki sun samu wannan kula ta musamman da suke bukata.
Dr. Ibrahim Danjin Mai Gezawa kenan, babban likita mai kula da masu ciwon siga na asibitin Malam Aminu Kano dake Kano.
Domin ƙarin haske da ƙarfin da ƙarin fahimta kan wannan cutar, wakilinmu Muhammad Salisu Rabi'u ya jiyo mana ta bakin wasu mata da suke dauke da cutar.
Sannan kuma za mu ji daga Dr. Sani Labaran, babban jami'i mai kula da asibitin cututtuka na jihar Sokoto.
Sai ku kasance da shirin yau da gobe a yau domin jin yadda za a tunkari cutar ciwon siga.
To bari mu fara da jin ta bakin wasu mata masu dauke da cutar da wakilinmu Muhammad Salisu Rabi'u ya jiyo mana.
Malama, wannan ciwo na siga tun yaushe kike da shi?
Wannan ciwon sigari da nake da shi yau wajen shekara 3 kenan.
Ya aka kika gane kina da shi wannan cuta?
Abin da ya faru ya fara man daga kafa, bani da faso sai na kafafuwa na ya faso, sai zaman tocciya bana iya motsawa, bana iya tafiya, dan bana iya tafiya sai na bazar ka kai na asibiti. Ina zuwa na samu likita sai ya ido sai ya ce a fara man test din sugar, sai ya ce na ce to da yadda aka man test din sugar ba ci man test din sugar, sai aka discover cewa ina da sugar, sai aka ce mutum ina da diabetes, saboda haka sai aka rufa ina nan wurin.
Kafin wannan lokacin kin taba zuwa asibiti domin a gwada ki a ga ko kina da wannan cuta?
Gaskiya ban taba zuwa ba, saboda matsala aka sani mu mutane wa'en suna inheritance amma ba sa zuwa su duba saboda ba a damu ba. To abinda zan iya kira ga mutane da al'umma gabaki daya, a rika zuwa ana test din sugar din nan, saboda gaskiya ana gadan sa.
To yanzu ya kike fama da wannan larura?
Gaskiya ina fama da larura saboda ina matsalan da nake samu wurin siyan magani, gaskiya saboda maganin yana da tsada, kuma muna kira gwamnati taimaka mana, mu ta taimaka mana mu samu a taimaka mana da magungunan nan, saboda magungunan nan yana tsada, saboda hakikanin gaskiya akasari in an rubuta mana magungunan nan wallahi na sati biyu muna siyan sa sama da 3,000 kwaya 14 na sati biyu kenan. To da wanne zamu ji? Ga kuma abinci kuma an kafsata mana cewa ga irin dukokin abincin da zamu rika ci, shi kansa abincin ma tsada ne a wannan barin da ake fama.
Bayan kalubalen wannan tsadar magani, akwai wani abu da masu wannan larura suke fama da shi?
Eh, to muna fama da larurai kala-kala. abubuwan da ya zamanto cewa inna lillahi wa ilaihi raji'un bayan da zami saboda me yasa mun riga mun samu kuma a cikin wannan lalura kuma roƙon gwamnati da taimaka mana dan Allah dan annabi daga kan federal zuwa state zuwa non governmental organization su taimaka mana a cikin wannan lalura da muke fama da shi.
Malama, zamu so ki bayyana mana shekara nawa kina fama da wannan larura ta cutar siga?
Shekara ta 22 ina fama da shiga hawan jini na komo shiga, amma shigan shekarsa 18 a tare da ni, shirin hawan jini ne.
Ya akai kika gane kina da wannan larura?
Da haihuwa nayi, in kada na haihu to sai jini ya dinga yawan zuwa kowane lokaci kowane. Sai na jin maganganu wajen mutane na dinga cewa in kana shiga jini ba barin ka ta baban zubowa, to shikenan sai na kwanta rashin lafiya sai a kan nasarawa. Shikenan suka ce wani ciwo ne dai, wannan ciwo ne dai, wallahi wani zubun, wallahi ba kudin sai maganin, wallahi tana magani 14,500 ake sai mu duk abin nan zubun ba ni da shi, sai dan gani ma 'yan uwa su bani, yara na ba su da karfi, wallahi haka nake ta fama.
Kafin wannan lokaci kin taba zuwa asibiti da niyya a gwada ki ko kina da wannan larura?
Nan dai shekara ta 13 da zuwa nan.
Wai kafin a gano kina da cutar lokacin da kika haihu kin taba zuwa asibiti domin a gwada ki?
Anan ma na haihu gaskiya, sannan ba sa gwaje-gwajen irin wannan ba, amma yanzu ake ko ita ina ko kana ji an ciwo zuwa nake yanzu, ga kuma kafa ina fama da ita yanzu kafin ma.
Yanzu wannan irin kalubale ne yafi damun ki a game da wannan larura?
Wallahi abin da yafi damun na gaskiya wannan shigan da kafa. Idan da kafa ba ta min ciwo, amma yanzu mataki ne aka san na taka kwata ban wanke ba, to haka nake fama da shi. Wallahi ga ƙulsa duk sun hadan mu.
To wani irin kira za a yi ga hukumomi domin ganin sun kawo masu wannan larura tallafi?
Wallahi mu tallafi muke nema, wallahi tallahi sun tallafa mana magani, wallahi tallahi yara na ma ba su da karfi, wallahi wallahi ki ta ci cuda marsa ne zami. Wallahi
malama, shekara kina da wannan larura ta cutar siga?
Shekara ta 10 kenan da ciwon siga.
Daidai wannan lokaci kika gane cewa wannan larura ta kama ki?
Na samu kamar shekara 7 da ganewa.
Alal misali asibiti kika je awo ko kuwa me ya faru?
Da farko dai ina yin yawan jiri, ba na iya gani sosai da sagewar kafafuwa, sai wata rana sai na yi fitsari. Bayan na yi fitsari na yi tsarki na sa ruwa a kafa na a shibe wanku sosai ba. Bayan awa 2 sai na ga kamar na sha shayi na zuba. To na taɓa sanin cewar idan mai siga ya yi fitsari akan gan shi kamar siga an sha shayi. To shi ne da na ga wannan hankali na ya tashi, sai na sake yin fitsari na zuba a ƙasa. Na ga sai ya bushe, sai na garzaya zuwa asibiti, ana mana tasi aka ce siga gare ni.
Tun lokacin da aka ce kina da wannan larura, wani irin matakai kika ɗauka?
A lokacin da aka ce man ina da siga, to shi ne sai na je asibiti, sai aka bani kwayoyi, aka dora ni akan abinci alkama da wake. To muke ci haka har zuwa bayan shekara 6. To daga ƙarshe sai jiki ya zo ya tsanani, aka kawo ni nan asibiti, aka kwantar da ni, aka dora ni akan treatment, aka dora ni akan abinci, amma yanzu alhamdulillah.
Wani irin kalubale masu wannan larura suke fuskanta musamman a nan arewacin Najeriya?
To muna fama gaskiya da wahalhalu, saboda babu kuɗi, muna fama da siyan magani abinci gaskiya, tunda Allah na tuba ciwo ne mai wahala. Dan abin da kake da shi in baka samu mataimaki ba duk sai kaga ya ƙare, kuma ba dama ka daina shan magani, in ka daina jiki zai rikice, shine kalubalen da muke fama.
To wani irin kira za a yi ga hukumomi domin ganin sun kawo muku dauki?
Dan Allah, dan annaba a taimaka mana da siyan magani, ko kuma a yi mana taimako a bamu magani kyauta, ko kuma a taimaka mana a dinga rangwanta mana kudin magani, shi muke nema da Allah. Gaba daya jama'a, gwamnati a taimaka mana a dubi wannan abun, ko za mu samu afuwa.
Hajiya, za mu so ki bayyana mana yawan shekarun da kike da wannan larura?
Ni shekara ta 14 kenan ina tare da wannan ciwo.
Ya akai kika gane kina da wannan larura?
Haihuwa na zoye asibiti, sai aka yi min operation. To da aka yi min aiki kwana 3, aiki ya lalace, sirri ne kwana 30, sannan ciki na ya gyaru. To a nan na gane ina da siga.
Kafin wannan lokaci kin taba zuwa asibiti domin a gwada ki a game da wannan larura?
Na je asibiti, likitan ya ce da ni ina da siga, amma na ciki ne tun haihuwar wannan yarinya. Saboda haka ya ce in na haihu zai iya tafiya. To shi yasa ban mai da hankali akan na rika zuwa follow up ganin likita akan sigan ba.
Tun daga lokacin da aka gano kina da wannan larura, wani irin matakai aka dauka?
To matakai dai da aka dauka, ina zuwa asibiti yana likita, ina shan magani. Sai dai matsalar da nake samu, maganin yana da tsada, an likita ya rubuta min na sati 12 da ken nake samu na sha na sati 6.
To wannan baya haifar da matsala a jikinki?
Yana haifarwa sosai, saboda haka ba yanzu ni wasu gurare na ma suna yana fasa min jiki, wani gurin ya yi ruwa ai ta faman wanki da kyar na samu na warki, amma ido na yanzu nazo ba gani nake, bana iya karatu.
Wani irin kira zaki ga hukumomi ganin sun tallafawa masu wannan larura?
To kira da za a yi shine dan Allah dan Annabi gwamnati ta taimaka mana akan magani, ko a rika dan rage mana kudin maganin, ko kuma a rika ba mu kyauta dan Allah ta taimaka mana, dan muna cikin matsala. Ciwo ne da dole sai ka sha magani, in baka sha magani ba ba zaman lafiya. Taimaka mana dan Allah dan Annabi.
Malama, shekarunki nawa da wannan larura?
Shekara ta 7 da shi.
A wani mataki aka gane kina da wannan larura?
Na yi rashin lafiya ne, na je asibiti, sai likita aka yi min test, shine aka gane cewa ina da ciwon suga.
Kafin wannan lokaci kin taba zuwa asibiti domin a gwada ki game da wannan larura?
Gaskiya ban taba zuwa ba. Kafin in samu ciwon, ban taba zuwa ba.
Bayan an gano kina da wannan larura, wani matakai aka dauka?
Matakan da aka dauka shine sun dora ni kan magani da allura, sai kuma bin ka'idodin abinci. To shine matakin da aka dora ni akai.
To wani irin kalubale kike fuskanta game da wannan larura?
Kalubale guda ɗaya ne, matsalar idan ka zo asibiti kai kana jin ciwo a jikinka, amma misali idan ka je emergency sai su ce maka ka tafi GOPD, sun fi so a kawo musu wanda yake ya jiga ta tukunna, kuma kai kana jin ciwo. Dan sautari na zo emergency sun ce min in je GOPD, kuma in na dage suka tsaya suka duba ni, sai kaga ƙarshe kwanciya ma za a bani. Kin ga, ya kamata duk wanda ya zo da matsalar shi a saurare shi, idan an auna shi an ga abin da ya dace da shi, in gida zai tafi ya tafi, in kuma ba shi ya kamata a yi dai na musamman sai a yi masa. Ni shine korafi na gaskiya.
Sarki Allah, amin, amin tuma amin ya Allah, amin, amin tuma amin ya Allah.
To amin, Allah ya ƙara mana lafiya, Allah ya ba mu yadda za mu yi idan ya ɗora mana ciwo.
Amin, amin, amin. To Safinatu, kin ga game da wannan ciwon da taken bana da aka sa ƙungiyar ƙasa da ƙasa masu kula da cutar siga, watan IDF, sun ba da saƙo na musamman akan taken bana, tunda ya danganci ciwon siga da mata. Suka ce ya kamata kowace ƙasa a ce suna da magunguna ajiye domin mata su samu cikin sauki, ba tare da sun sha wahala ba, kuma ilmantar da su akan cutar siga. Kinga kaman wa'anda suka yi bayani, in kika saurari bayanin su zaki kula cewa suna da dan ilimi, suna da ilimi akan wannan cutar, shi yasa da yawan suka garzaya asibiti da suka gano. To shine takin ke cewa inganta ɓangaren lafiya na cutar siga musamman. Saboda haka kinga takin yayi daidai da lamarin da ake fuskanta akan cutar siga. Allah ya sa a dace.
Kinga kaman zaki daga cikin masu sauraron mu da yawa sun yi magana cewa su a karkara basu ma san menene cutar ba, balle su ji. To kinga babu wayewar ka.
Na'am, na'am.
Akai, Allah dai ya sauke.
Amin, amin. To masu sauraron mu a shafinmu na Facebook da Twitter, mun tambaye ku cewa shin a ganinku mutane na ɗaukar matakin sanin suna ɗauke da cutar siga? Ga yadda kuka amsa mana.
To saƙon farko ya fito ne daga Shu'aibu Zidan, yace assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya ba dukkanin mutane ne suka san suna dauke da wannan cuta ta siga ba, saboda akwai ƙarancin zuwa awo ga mafi akasarin jama'a, kuma ta hanyar awo ne kadai mai wannan cuta zai san yana dauke da ita ko baya dauke da ita. A tashi lafiya yau da gobe.
Sako na biyu kuma ya fito daga gurin Zainab Musa mai Adua, tace mafi yawancin mutane ba sa damuwa da sanin suna dauke da cutar siga, wannan kuma ganganci ne, ya kamata a rika zuwa awon cututtuka ba sai na siga kadai ba. Allah ya ƙara mana lafiya da abinda lafiyar za ta cimma. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Basiru Shu'aibu yace sallam yau da gobe. Gaskiyar magana ita ce mutane muna sakaci ta wannan fanni saboda wani dalili daban. Haka naji wani mutum yana cewa idan mutum ya je aka yi mishi gwaji sai a yi mishi jaye-jaye. To idan muna irin wannan tunanin, to babu lokacin da zamu binciki lafiyar mu kenan. Nagode, ku tashi lafiya.
Sako na gaba kuma yace daga Abbas na Gogo dan zomo, yace yau da gobe. Ai mutane da yawa musamman mu ƴan karkara bamu ma san mecece cutar ciwon siga ba ma, ballantana mu je a mana gwaji saboda ƙarancin wayar da kan al'umma kan cutar.
Sai baban gida na Yulwa Bungudu yace gaskiya mutane da dama basu san suna dauke da cutar ba, kuma waɗanda ba wani mataki na kaucewa kamuwa da cutar sun fi yawa saboda musamman a Najeriya.
Buhari Yahaya Unguri ya ce yau da gobe hakika wannan matsala ce mai girman gaske, dalili kuwa mu ma'aikatan asibiti muna fama da mutane masu ɗauke da cutar ba tare da sun san suna ɗauke da shi ba. Ya kamata mutane su rika ziyartar asibitoci don kare lafiyarsu. Nagode, ku tashi lafiya.
Sai Abdullahi Yahu Ya'u a kifashi, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace zuwa asibiti akai-akai shine mafita ga duk wata cuta. Fata na ƴan uwana na karkara mu rinka ziyarar hukumomin lafiya mafi kusa. Nagode yau da gobe.
Shi ko Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya yace a gani na mafi akasarin mutane ba sa daukan matakan sanin ko suna dauke da cutar siga ba, musamman a karkara saboda rashin zuwa gwaji a asibiti.
Sai Arabiyu Muhammad Gidan Madi Sokoto yace yau da gobe tabbas mafi akasarin mutane ba su daukar matakin sanin suna dauke da cutar siga, musamman ma waɗanda ba su motsa jikinsu. Sau da yawa sukan ki zuwa wurin likita saboda kada ya gindaya musu sharadin cin wasu abubuwa. Wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa mafi akasarin mutane ba su ɗaukar matakin sanin kan cutar siga. Allah ya kyauta, da fatan za mu riƙa kusantar likitoci domin masu iya magana na cewa lafiya uwar jiki, babu mai fushi da ke.
Shiko Bello Muhammad tafi da ya ce salam yau da gobe. To, a gaskiya mafi yawancin masu ziyartar asibiti su ne waɗanda cutar ta bayyana a gare su. Amma abu ne mai wuya ka ga mutum ya je kawai domin a yi masa wannan gwajin cuta ta siga ba tare da ya ji wani alama ba ta cutar ba.
Sai Hussaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau yace a gaskiya karancin ilimi na wannan cuta da kuma talauci su ne ke sanya mafi yawan mutane ba su zuwa gwaji, balle su san ko suna da wannan cuta ko ba su da ita. Da fatan kuma aikatan kafafen yada labarai za ku dinga wayar mana da kai domin sanin illolinta. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Sako na gaba daga Real Yunusa yace eto a gaskiya ba kowa bane yake sanya je gurin likita domin rashin sanin muhimmancin ganin likita, kuma koda mutum ya san yana dauke da wannan cuta wai shi kunya yake ji a ganshi a gurin likita har mutane su san me ke damunsa. Yawancin kuma mutanen ƙauye an fi samun su da wannan matsalar, har sai kaga ciwon ya ci karfin mutum. Allah ka sa mu dace.
Amin ya Allah. Dan Allah a dinga zuwa asibiti ana ganin likita, ba abun kunya bane.
Ba abun kunya bane ko kadan.
Kwarai. To idan muka koma shafin mu na Twitter @umarada3611 yace ai talaka bai san da cutar ba sai ta kada shi tukunna. Nan ne in an je asibiti aka masa gwaje-gwaje sannan a gane yana da shi.
@abdulbalkore1 Allah ya sa na faɗa daidai. Yace a gaskiya yawancin su ba su ne ba su san suna dauke da wannan cuta ba saboda ba su zuwa awo asibiti.
Sai Adbaffa Haruna yace tallaka fa sai ya kwanta yake sanin ba shi da lafiya ko yana dauke da cuta domin ba shi da hanyar sanin ko yana dauke da cutar ko a'a.
@Yuguda Ali yace gaskiya mutane ba su cika yin gwajin cutar siga ba, kamar ni ban taba zuwa ba. Amma insha Allah zan fara zuwa.
To Allah ya yarda.
Amin.
Sai @Kamal abokin ku daga ƙarshe @Kamal abokin kowa yace assalam VOA. Gaskiya kashi 90 na mutane ba su daukan mataki na sanin ko suna dauke da ciwo. Babban matsalar ma ita ce ko da an gano suna dauke da shi, ba su san bin ka'idojin da masana suka gindaya musu. Akwai buƙatar ƙara sanar da jama'a alamomin cutar da abubuwan da suke kawo ta. Ku huta lafiya.
Ina ga sakonmu na ƙarshe
kenan. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni. To abokiyar aikin mu Maryam Bashir Bugaje ta tattauna mana da ƙwararren likita Dr. Sani Labaran, jami'i mai kula da asibitin cututtuka a jihar Sokoto. Ga yadda hira ta su ta kasance.
Shin menene cutar sukari?
To, cutar suga ko kuma diabetic da muka sani. Wata cuta ce wadda takan faru ne yayin da ɗan Adam akwai cikin jikin shi waɗansu wani ƙwai waɗanda sarrafa abin da aka ce ma insulin. To, kowane ɗan Adam yana da su, ko yayin da suke lafiya ƙalau suna aiki, za ki samu cewa babu matsala, saboda idan ya ci abinci insulin ɗin da suke yi zai sarrafa abincin kuma jiki ya amfani da shi yadda ya kamata. Yayin da mutum ya samu matsalan ɗaya daga cikinsu, sai ya ga cewa ko dai insulin ɗin ya zama bai isa ba ko kuma babu shi ba za su yi furuzu. Saboda haka sai ya zama shuga, abincin da ka ci abin ya zama jiki ya amfani da shi yadda ya kamata, sai ya taru cikin jini, shi ne za ka ga shuga ya yi sama, a ce shugan mutum ya yi sama.
To wato sinadarin
matsaloli da yawa.
Nace wato sinadarin insulin na taimakawa wajen cire suga ne daga jini?
Ai shi insulin shine ke sarrafa suga din da mutum ke ci. Wato suga bata wuce carbohydrate, wato abinci mai bada energy, mai bada kuzari wanda shi shine cike da suga. Kamar misali munan a sanin al'adar Bahaushe shan hura, shin tuwo na shinkafa, na dawa, na masara, waɗannan suna cike da waɗannan abin da aka ce ma suga. Amma idan kana da insulin a jikinka yanda yake yana aiki, to ba za su la'antar da samun matsala ba, saboda da ka ci su suka shiga jini, insulin zai dauke su kai cikin jiki yanda cikin lokacin za ka yi jikinka zai amfani da su. Amma idan babu insulin din nan, to shi ne za a samu matsalar su sama har a ci suga ya yi sama.
Likita, ka ce kamar suga da ke cikin fura, masara, wato kenan ba sugan da muka sani ba da muke sa zaki ba shi ne kaɗai suga ba, koko ban gane ba tunka ba.
A'a, ba shi kaɗai ne suga. Suga ko wani abinci irin da na ce abinci mai ba da kuzarin jiki, amma abincin da muke ci a nan kowane yana kunshi da ƙarshen shi abin da aka nuni za a jiki zai mai da shi suga, wanda za a yi amfani da shi, jiki zai amfani da shi wajen ba da kuzari ga dan adam. Misali, ya je in baka da energy ba za ka iya aikin karfi ba, idan aikin noma, aikin jan mota ko wasu abin da haka. To yayin ka zama kana jiki ya sarrafa shi, to za ka yi amfani da shi domin waɗannan abin gaɗin. To amma idan babu su, za ka ga cewa jikin mutum ba zai yi amfani da wannan abin da ya ci ba. Sai abinci ya zama ma kaman alheri a jiki, sai ya zama cuta. Saboda abin da ciwon ɗin ya ƙarshen abin da muka ce ma end product ɗin shi sai ya taru cikin jini, shi ne shuga ɗin, kuma ya yi yawa. Idan aka je aka auna asibiti sai a ga shuga ɗin ka ya yi sama. Wadda refined sugar da muke amfani, muke tsammani ita, kamar sugar da muke amfani wajen
shayi,
abinci dai haka, ko kuma irin su rake, dukansu su refined sugar ne, su directly suke tada sugar jini ya yi sama sosai.
To ya ake gwajin cutar sukari?
Wato ana gwada ta na daidai, idan aka rubuta tsarin mai wannan cuta din, aka auna a ɗakin bincike, za a ga abin da aka ce ma glucose ya yi sama, za a ga irin abin da muka ce ma 1+ ko 2+ ko 3+. To idan aka ga wannan abin, shi zai nuna alamun cewa lallai wanga mutum yana fitsarin sugar, glucose a cikin fitsarin shi. To idan aka ɗibi jinin shi, akwai abin da aka ce ma za a yi, akwai random blood sugar, wanda za a yi ɗiba sugar ɗin kowane lokaci a auda, ita ma za a ga wannan sinadarin na glucose ɗin ya yi sama. Ko kuma a ce mutum ya je fasting blood sugar, ka je ka yi azumi daga ƙarfe 9 na dare, kada ka sake cin komai sai da safe an auna. To da safe idan auna, kin ga ya kamata tunda baka ci komai tun 9 har safiya, ya kamata idan auna sai a ga sugar nan yayi ƙasa, shine aka ce ma fasting, wato ka yi azumi lokacin. To idan kai aka je aka auna, sai a yi cewa ga mai ciwo din, sai a yi cewa sugar din yayi sama da yawa fiye da kaman ka karya kumallo da safe. Alhali kuma ka yi azumi don tun kare ta na safe ka saka ci abinci ba, na dare har safiya ta yi baka ci ba, to kuma an auna an ga sugar nan ya yi sama. In ya yi sama, shi ne za a auna a tabbatar cewa lalle wanga yana da ciwon sugar da aka bari.
Shin akwai alamomin da mutum ma zai gani tun ma kafin ya je asibiti?
Yes, kwarai da gaske. Idan mutum yana da ciwon sugar, babban alamun da zai fara samu shi ne yawan fitsari. Za ka yi ta jin fitsari akai-akai. Sannan za ka yi ta shan ruwa, za ka ga mutum yana shan ruwa da yawa. Sannan za ka yi ta jin yunwa a cikin jikinka, za ka ji kana jin yunwa. Sannan za ka yi samun bushewan baki, miyodinka su ɗauki da sauransu haka. To wannan shi zai nuna ma alamun lalle akwai wani a matsala ta wannan abun. To idan aka auda a laboratory ɗakin bincike, nan ne za a tabbatar da wannan cuta ɗin.
To ita wannan cutar sukarin tana da magani ko kuwa?
Ba ta da maganin da za a ce ka sha ka warke.
To
amma ana control ɗinta, ana control, kuma ka ga mai ciwon ya zauna yana rayuwar shi kamar yadda kowa ke rayuwar shi. idan dai ya kula da ka'idojin da aka same shi.
To
akwai ka'idoji na abinci, akwai ka'idoji na magani, akwai ka'idoji kuma na sauran ka'idojin za a baka kamar motsa jiki, ka dinga exercise, kada ka dinga zama wuri guda ko da yaushe haka. To magani kuma akwai allura, ya cancanci da irin insulin din, irin da wannan cutar da kake da. In sa akwai wanda aka ce ma wanda ake gado wanda yaro ke daukowa,
to
ita abin da aka ce mata insulin dependent, shi karamin yaro zai taso da ita har ya kai babba, to ita duk karfin da zaki ga ba ta jin kwayan cuta, wannan kwayan magani da ake sha da baki sai an yi allura. To wanda aka ce ma adult onset, wato wanda mutum ke samu yayin da ya zama babba, to ita ta duk karfi tana jin magani. Amma dai control na abincin da kake ci shine babban muhimmanci. Mutum zai rage cin irin su wannan carbohydrates din, abinci mai bada kuzari. Mutum zai control yadda yake cin su. Amma dai idan mutum ya je asibiti, likita zai mai bayani yadda ya kamata ya kula da waɗannan abubuwan.
Likita, ƙara lissafo mana abincin da mutane ya kamata su kula akai.
To kamar nace muna kamar arewacin Najeriya, kin san babban abincin mu dai shine tuwo. Yana yiwa tuwo na shinkafa ne ko na gero ne ko na dawa ne ko na masara. To wannan dole mutum ya kula da yadda yake cin shi. Dole a kula da yadda ake cin shi. Wani wuri ma za a ce a'a kamar daina cin shi, mai da ƙarfi ga irin su wake, su acca, su alkama, to haka su dai suna dan dauke da ba su dauke da wannan shuga din ko kuma sukarin da ke kawo wannan matsala din da yawa a cikin abin. To an san mutum ya sha su, ya dinga amfani da su.
To wato ita wannan dai cutar sukari, in mutum ya kamu da ita ba taɓa rabuwa da ita har abada?
Gaskiya ba ta rabuwa, amma dai tana kamar yadda nace tana zama control. Akwai cututtuka da yawa a yaka suke, misali ciwon hawan jini, ya ga ba a warke shi, amma dai yana kwantawa in dai kana kulawa da shi, zai kai ta rayuwarka kamar ba ka da shi. Shi ma haka ciwon shuga. So akwai su cututtuka nan da yawa, in dai an kula mutum zai yi rayuwar shi da yadda ya kamata, ba zai samu wata matsalar su ba. Amma idan ba a kula ba, su kuma suna da abin da aka ce ma long time complication, hadda shi ciwon shuga.
Illoli
idan ka farki baka kula ba, zai kai lokacin da zai iya shafan idanunka, to ganin mutum na iya maka ciwa.
To
zai iya shafan zuciyar mutum, zuciya ta buga ko kuma ta ya samu abin da aka ce ma cardiac failure, ko kuma zuciya ta zama ba ta aiki sosai. Da ko ina yana ko wani gefe na jikin mutum yana iya shafa.
To
akwai matsalolin shi akan shi da, amma dai an kula gwargwaro ana rayuwa kuma ba tare da wata matsala ba.
Yanzu ka ma kariya ake ilimi halawa wishi
rayuwa ba gwargwar ba
rayuwa wannan ta isa a maso mulki ta bar mun kashi
rayuwa ba gwargwar
Allah ya bamu lafiya, Allah ya bamu yadda zamu yi, ya bamu cutar.
Amin.
Hasu da koni rahoto da na gani, wai akwai mutane miliyan 397 da ke dauke da wannan cuta ta suga a duniya a yau. Kuma cikin wannan miliyan 397, miliyan 122 suna kasashen mu ne na bakaken fata da ke Afirka. Wanda Najeriya a matsayin kasar da ke da yawan jama'a, tana dauke da yawan bil'adama da ke dauke da wannan cuta ta suga miliyan 4. Ita ce ta biyar ga mata irin cututtukan yadda aka kakkasa su na ciwon suga din. Najeriya ce ta zo ta biyar.
Kuma idan kika je, kamar ban katse miki hanzari ba, na ga kina kin dauko kidayar mutanen da ke dauke da shi a kasashen mu na bakaken fata. Akwai kuma wani karatun da aka yi na cewa a shekarar 2040 za a samu karin watan mutane da ke da cutar, watan su miliyan 313. Kin ga wannan lamba ta hau sosai.
Kuma Hafsat, wai abin damuwa shine kashi 70 zuwa 90 na cikin miliyan 4 din da ke Najeriya ba su san suna da cutar ba, ko kuma ba su warke ba, ko kuma ba su sha maganin da za su warke ba. So wannan abin damuwa ne wanda muke kira ga mutanen da ke kauye da
su je asibiti,
ko baka ji cuta ba akai-akai, da ka ji kana jin kai a danyi nauyi. to amma wani kake san ƙara aure ko kaje ka cika rumbunka da
na'am kaje amma kin san ba sai ma aljihun ka yayi nauyi ba akwai asibitocin da ke kula da mutane fi sabilillahi don Allah
na'am
eh aje a duba gaskiya lafiya uwar jiki inji wani da ya turo mana sako ko
kware ba a fushi da ita
na'am
karshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji dadin shirin kuma ku amfana da darussan da ke ciki yanzu